Lura da yadda ake fuskantar jan kafa wajen so mazartar da matakan share fagen mayar da al'amuran gudanar da matatar man soras a hannun ma'aikata 'yan Nijar, kamar yadda yake a yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin ta Nijar da kamfanin CNPC na kasar China. Yasa ministan man fetur Maman Sani Muhammadu ya umarci shugabannin matatar su yi masa bitar adadin ma'aikata tare da fayyace matsayi da albashi da ainihin kasar kowane ma'aikaci. Malam Abubakar Isa ɗaya ne daga cikin mashawarta a ofishin ministan man fetur.
Ana so a san ɗan kyanar da a cikin kamfanin nan ta tatan mai, ya kamata a san kwantarakin shi yaushe an kai sinyan shi yaushe yake ƙariya. ƴan Nijar ma da annan ciki ai su ma suna da kwantara ko kenan shi wannan dan tahiyar da aiki ne a san wa awwa wake mi wane ne menene matsayinka, domin ana so a yi aiki wanda babu saurayi ciki, ana so a yi aiki wanda kowa ya zama cikin ƴancin shi. Akwai ƴan Nijar da yawa da suke da mukamin ne, amma ana so abun ya ci gaba kafin wani lokaci duka ƴan China su take kuma za su tarwa, ƴan kalilin ne za su tarwa.
Tuni aka fara yabawa da wannan mataki da ke bukatar samun haɗin kan ɗaukacin ƴan ƙasa. A cewar shugaban ƙungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou, ya zama wajibi shugaban ƙasa ya shiga gaban wannan sabuwar tafiya ta kare mutuncin ƙasa a idan abokan hulɗa.
Idan ya samu goyon shugaban ƙasa cip-cip-cip da ƴan China da duk wani wanda a ƙarƙashi ne, zai yin tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba. Ka san irin waɗannan abubuwa mafi yawanci suna lallabawa na su sai su koma bangaren manya a kama musu. To muna fatan ga yanda shi shugaban kasa Bazoum Ahmed da yayi yunkuri na tsaida adalci na ba ma'aikata aiki, ya kama ma minista na petrol ya samu ya tsarkakar da wannan yanki.
A jajibirin daukan wannan mataki, ministan na man fetur ya ɗibarwa shugaban kamfanin CNPC awoyi 48 domin ya kori wasu daraktoci 'yan kasar China biyu da ake zargi da hannu wajen kitsa wuyar gazuwal, wato man dizel da gangan a matatar Soraz. Lamarin da wani jigo a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Muhammadu Chiroma Isani ke kwatantawa a matsayin wani sabon sauyi.
Cikin constitution na Nijar cewa aka yi adalci haƙƙin ma'adanan ƙasa na ƙasa ne, na ƴan ƙasa ne. Kenan duk abin da za a yi ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa ita ke da hannu cikin abin da za a yi, ya zama to ita ke da ruwa, ita ke da tsaki. Ita ce za su cewa ga yanda nake so in yi kuma ni na ma fara. Muna fita nemo wanda zai kama a ta yi, amma ba a ce a kamfanin duka a sa su gaba a ba su akalafi ta tahiya.
Amma wani mamba a kungiyar Sovole Nijar Salisu Amadu na ganin bukatar gudanar da binciken kokof don tantance zahirin abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru sama da goma da Nijar ta soma sayar da man fetur ɗinta.
Irin wannan abun ai shi ne ke ce a lura san a tono galma, nawa aka samu, nawa aka kashe, nawa ne suka yi saura a cikin kes, menene hakkin mu, menene hakkin kasa, kuma kusurin kuɗi ina suka shiga.
A ci gaba da tsaftace wannan fanni, ofishin ministan man fetur da na ministan kasuwanci sun yi kashedi ga dukkan masu gidajen mai su guji ƙara kuɗin mai don raɗin kansu. Matakin da tuni ya yi sanadin rufe wasu gidajen mai bayan da aka same su da bujurewa wannan umarni, in ji wata majiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.